بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
نعم الحمد لله.
الثالث لا يفرق مؤمن مؤمنة ولا يجوز للزوج أن يبغض زوجته لما لها من الطبيعة السيئة أو كثرة الأخطاء منها بل يصبر ويقوم حق القيام على إرشادها إلى الصواب ولا ينبغي للزوج أن يجزع أو يمل من إرشاد زوجته وإصلاحها وكذلك هي لا تمل من الصبر والحلم على بعض عيوبه ومشكلاته لذلك لا يجوز له أن يفوض زوجته لما لها من قبح السليقة ورسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا ربي منها خلقا آخر. قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث الشريف إن الزوجة إن وجد في زوجته خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضيا بأن تكون شرسة الخلق لكنها دنية لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رقيقة به أو نحو ذلك.
نعم تكمل يدا يموى الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والا قدره ومقداره العظيم. كمل يدا مكتك مبتونا أكي مجيد ماتا ونسك تاريا إن جي مكوانا مكي مغانا أكان حقوري مجي حقوري دماتسا إتماتي حقوري دشي هذا لا فيها إتحقوري dama ba a samun biyan bukata sai da hakuri kuma mun ji cewa dole an hadu wani dole sai ya zama yana ƙara hakuri in wani zai hakuri haka to wani haka zai to ana son mata dai ta fi hakuri kamar yadda muka lissafa a farko shi kuma miji ya hakuri da matarsa dan ɗabi'oyi ko wani hali mara kyau ya daure kada ya zama ya maida abin wani bakin lamari in aka yi hakuri za a yi farin ciki an muka kawo hujja daga manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa as-sabaru miftahul faraj hakuri shine mabudin farin ciki idan matarka tana tayi ka ne mata nasiha kana hakuri ke ma abinda zai zo yana tayi kina hakuri to sai kiga wata rana an samu cimma nasara farin ciki kuma ya samu to yau kuma a cikin hakin da yake muke ci gaba da shi shine wato la yafruku mu'minun mu'minatan kada mu'mini ya ki mu'mina wannan ko a waje ne ko a zaman gida ne ko da wani sababi ko ba wani sababi kada kiyayya ta shiga tsakanin miji da mata ko tsakanin wacce aka ce wani ga wata yarinya yar uwarka an baka karkake ta ko kuma wani wance ta ce ina son wani ina son sa to kar ya fito ya gwada kiyayya dama shi namiji yana da nutsuwa da hankalin da ba zai fito ya gwada kiyayya ba ke ma idan wani ya ce ina son ki to kar ki gwada cewa ba kya son sa kamar yadda la yafruku mu'minun mu'minatan wala tafruku mu'minatun mu'minan ita ma mu'mina ka take mu'mini amma an shigo da wannan batu ne a wannan da'ira ta mazauna aure miji da mata kada ɗaya ki ɗaya saboda bai halatta ba wato ga mutum miji ya ƙi matarsa da sababin wannan abin da take da shi na mummunan hali idan matarka tana da mummunan hali ya zamanto ga aure ya tabbata tsakaninka da ita kun zauna to sai ya zamanto wannan auren wannan zaman da kar a zamar da ƙiyayya kowace ɗabi'a ce ka ƙoƙari ka ga ka raba ta da shi kar ka janyo kar abin mai yawa kuma ya zama ƙiyayya ba a ƙin mata an san duk wanne ya auro mace so ne ya janyo ya aure to kowace ɗabi'a ta shigo ko wani laifi zaman ko mu'amalar ya zama ƙiyayya kada ka yarda ka yi ƙiyayya da matarka abin da ake so ka yi haƙuri ka tsaya tsayin daka kai kokarin shiryatar da ita zuwa daidai domin ta bar wannan abin da take na mummunar ɗabi'a bai kamata ba mumini ya kasa control ɗin matarsa ya dora ta akan hanya mai kyau, ya raba ta da mummunan halin da ya janyo yake kinta. Kamar yadda bai kamata ba mumina ta kasa yin fada da yaki da zuciyarta da control din mijinta, da ya bar mugayen halin da yake da take da zai iya janyo ta kishi. A tsaya a yi kokari, a yi hakuri, a daidaita, a canja daga halin da ake ciki, kada mutum ya sake ya afkar da kiyayya. Abinda wannan nukuda take nufi, babu kiyayya a cikin zama namiji da mata. Kiyayya nan daga wajen miji ne ko daga wajen mata ne, inda an zo an haɗa aure ya haɗa, to babu zancen kiyayya, don ba da kiyayya aka fara ba. Ko ta ɓata maka rai, ka sani sannan na nan. Irin magana da mata suke cewa, ko an yi faɗa an san soyayya nan, don wanda ya ce ina so, to sanne dai. To mutum ya dinga tuna soyayya ce ta haɗa su, soyayya ce ta Allah, samun nutsuwa da rahama da kwanciyar hankali. Wani abu kar ya zo zuciya ta ɗauke ka kaɗi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ya ce wato la yafruku mu'minun mu'minatan, kada mu'mini ya ƙi mu'mina. Sawa'an suna zaune tare ne ko ko wata mu'mina ce ta ce ni sai wane nake so. Kai kokari ka sanya da za a yi, in dai da yadda za a yi, to abin nan a kokari a yi auren nan, in dai da halin yin haka. Idan ka batta da soyayyar ka kaƙi aurenta, to ya za ta yi? Tausasa wa mata aiki, in dai ba ka kai martaba ta kamala ba. An san martaba kamala shi ne mai mace hudu. To idan kana da mata hudu, wata ta ce maka tana son ka, sai ka yi mata uzuri ka ce ayya, ga shi kuma mata na hudu. To wata in ta zurfi ka lallaba ka ji, ba za ta ƙi ma ka saki watan ba ita ta shigo mata fa. To amma idan ka tabbatar ka kai martaba kana matsayin kamala, to sai ka yi kokari ka taimaka mata da addu'a, Allah ya bata wani kuma ka kwantar mata da hankali. Amma ai ba daɗi mace ta ko tana ko wani auren ta yin tana son ka ba, sai dai taimakon Allah da kuma alkunya irin ta mata. Amma zuciyarta tana son ka, kai kokari ka aure ta. Shi ne mata suke cewa wai ina zuga maza, to na zuga su. Duk wanne yake da martabobi ne mai mace ɗaya aminin goro, ya kamata ku ɓata da shi, shi goron. Mai mace biyu munafiki, mai mace uku wahalalle. Shi mai mace uku wahalalle ne, shi kansa ya sani. Don in dai an samu muwafaka a gidan mai mace uku, ko rigima ba a yi, harfin asiri kawai ake nema a cito. Mai mace hudu kuwa kamili ne, ba ka sanin kanka sai ka kai can. Don za ka ga yayin da ka kai ta hudu, wato martaba kama a gida daban take, mai martaba ne kai. Don kowace kokari take, ya za a yi ta same ka, ya za a yi ta kyautata maka. Wani zancen rabar rigima bai taso ba ma, kawai kana shigowa gida kowace ta shirya ta kintsa sannu da zuwa har sai ya ishe ka. Amma mace ɗaya mace biyu ala wata ma ta san ka shigo, kai ta shigowa. Ba wani abin nan. Kuma sunan martabar da kake ciki ba kai ba ma wani masoyinka ma ba zai so ya ji ka a nan ba, saboda haka sai a yi ta kokari. To karkake, to kaga wannan ba a gida kadai ya tsaya ba, har a waje. Idan wata ta ce tana son ka, to a yi lallaba a samu yadda za a abin nan din, yadda za a. To sai dai kuma so da yawa muna jan hankalin mata da kuma iyayensu, tunda mu maza ne muna nan muna tafe dai, ba mu kai mukamin kamala ba saboda mu yara ne. Amma kafin mu kai din muna ganin wasu ilimai wanda dole a gyara. Matan nan yanzu za su ce sun ganka suna son ka, ashe duniya suke so. Kaga ba maganar Allah, ba maganar sunna, ba maganar annabi. ko kuma yayin da yarinya tace eh tana son ka ko baban kuma ya yadda yana so za a baka ko kuma yace yana neman albarka ga yarsa zai baka albarka ka fa aka ce ana so saboda an san kai ko dai ciwaciwa ne can saman manya suna da albarka to kuma sai an ce ana son ka kai kuma sai ka duba laye furku din nan ko laye furku kada mutum mu'minu mu'minatan laye furku sai ka bi wannan hadisin kana zuwa kai kuma can ai maka furku a kece ka ka ce ga yata ina so ka aura ka zo ka ce ka kawo kudin aure ka kawo kalle ka kawo kaga anan an wargaza lamari ba ta wadan Allah ba ko shi mutum mai hankali aka ce ga ya an baka ka gayan abin da ake baiwa da shi a duniyan nan da ya kai mutum ko da akwai jama'a to wannan yace ma yata din nan tana son ka ko kuma ina son ka aure yata ko kuma ka zo kana son yata ai ga an gama to in aka ce an baka kai ma hukacin ina ne za a baka ya kai shuna za ka karɓi yar ba kuɗi ne tun da ya zama dole to sai kaga an nuna an baka ba ya amma kuma ashe ba Allah aka nufa ba ko kuma yarinya ta ce eh kai take so ashe wani abu take nufi daban ba Allah ba to anan ba kiyayya za a yi ba ba maganar la ya furku tana nan kar kai kiyayya sai dai ya firru mutum ya gudu ko inda ka ga ba Allah gudu kawai wannan shine abin da ya kamata a duba to annabi ya ce kada mumini ya ki mumina in ka ki wani abu daga gare ta na wata ɗabi'a to wannan ɗabi'a da ka ki da ita wani muminin ɗan uwanka yana nan zai iya yarda da ita da wannan ɗabi'a abin da kai ka ki ƙarshenta wani muminin yana nan ya yarda da wannan ɗabi'ar abinda mumini dan uwanka kuma ya nuna ya yarda da shi kai muminin kirki ko da abin nan baka yarda da shi ba baka so to ba za ka fito da bayyanar da kin abun ba wata rigima da aka warware akan mutum aure ya zo sai ya gane waya shi shafa shafa take ta jajirce sai da aka kusa ya dubi kawo kana za a yi ta aljani ce ko fati ta yi fari tas-tas amma gwiwoyin yatsun baki ƙawahuwan baki kiran to ba za ka tada hankalinka ba sai a raba a hankali to ga wani kuma so yake samu mai shafa-shafan ta kuma mumini ne shi in ba mata shafa-shafa shi gaskiya ba ruwansa da ita ba sai a handin oba ba kawai a dinga kwantar da hankali duk abin da ya da layi a sa Allah ciki idan ko ba haka ba ka je ka bar Allah ka shiga neman auren da kana kallon duniya aka nufa an kaucewa Allah dai shakkar wani ko dan ka bata wani ka je ka daure ka tsaya a can to sai ka yi nadama in ka gama cire kana so ka kyautata mu'amala kai saiti kai ko kana da wasa in dai aure za a yi zai zama na gaske to dole ka bar wasan nan kai saiti da Allah ita ma yarinyar ko macen da ta ga tana so ta auri wani to kar ta hangi komai in ba Allah ba in ta yi haka sai Allah ya taimake ta da abubuwa da yawa sai Allah ya taimake ta da yiwuwar auren sannan Allah ya taimake ta da samun albarkar auren duk wani hadari Allah ya kawar amma ke abin da kika hango daban to kuma wannan aka shiga wannan gararin sai an yana mai kofar tsinci wani mutum ne a lokacin neman mata shi ne ya je dare ya yi suna wajen mai shayi suka taho da wata yarinya daga Jakara ta sha ado tana ɓaushi ga fa tsakar dare suka samu mai shayi dare ya yi zai haɗa kayan suka ce a zuba musu shayi za su sha sai ta ce ita ba ta shan shayi to akwai irin gyaɗa ɗin nan a ajiye mai faranti gwangwani da ake ajiya sai ta ce ni gyaɗa kina jin harshen ta ma baya fita to shi ne sai aka ce a ba ta gyaɗa aka zuba gida aka juye gwangwani goma aka ana cewa sai dai a diba shi ya samu mata zai je da ita gida ana dora hannu akan gida sai babu gida sai ta ce gida karshe dai gida duk aka juye ashe mai zuba shayin ya ango kasar kafata da kofato sai shi ne sai ya ce wannan gidan ta kare bari in shiga ciki a shaidu ya tattara kudin cinikinsa bari ya je samu wata gida suka yi zama sai ta ce ba komai kawai mu tafi sai suka shiga lungu aka tafi gida da shi da abokansa guda biyu suka je aka hau saman benin samari ne aka hau saman benin ɗakin wanda yake gani shi ne ya samu ta suna zaune ana ta hira haka sai ta ce gyada sai ɗayan ya ce ashe Allah ya sa ya hango sai ce wani bari in ji in kawo gyadan nan sai ya fita shi ko mai sanya barna dama ya ɗagara su tafi yana saukowa ƙasan bene sai ya faɗa ta taga sai kiran ɗaya abokin ba mai ɗakin mai ce wani kalura ko fat sai da safe sai ya jiyo hankalin sai ya tashi jim kaɗan sai ce bari in bi mutumin kai mana shiririta yana sauka ba kowa sai ta ce gyada ta mai da gyada zikiri shi kuma yana sauka sai kiran mai benin wani hankali ko fat shi kuma nan ya fara kokarin taba jikinta ta yake ba komai na samu kan to dai karshe dai wannan daren bai kwana ba an gaya ma ko fat to duk yarinyar da ka je nema ka ji tana zancen ka bata waya ko ubanta yana yaushe za ka kawo kudin aure kai fa dan Allah aka a cikin Allah ana to abinda zan gaya ma ko fat budu mutunci ake yi a aure in dai son ake yi kai ne abin so kai ne an same ka an gama to duk sannan ka ji duniya ya shiga harkar aure wallahi ko fat kuma wannan labarin ba wai ai sai da bayan ta kashe shi aljanna ta kumbura shi ya cika ɗakin sai da aka towa gida don malam babba an ce gashi wasu ne sun yi turare an yi waye an gane aljanna ce an rasta inda za a shiga ɗakin malam babba ya ce kai kuje kuce in ji ne ya sace wallahi kuwa mu no ai na ko fa a gaban gidan mu aka yi to saboda haka ɗan uwa harkar aure mata kuna jin mu hanyar mafita ita ake nema idan mace ta jefa kanta har maza suka gane ita ko farce wallahi suka rabu da ita ta daɗe ba ta samu miji ba ko a janyo miki garare wata zuciya yarinya a natsa ta kisala a ce idan iyaye masoya duniya ne maƙaryata ne sai su jefa yarinya cikin garare saboda haka duk abin da za a yi kar a bayyanar da ƙiyayya sai dai gyara in ka ƙeta wani yana santa masu sakin aure ma mun faɗi ƙisar tsohon nan da nan ka saki mata to saki ba kyau in an ƙulla aure a yi ƙoƙari ya yiwu shi ma bari ba kyau in kana ganin kai ka iya saki to ka sake ta wani yana nan jira yake dama haushin ka yake ji da ita gani yake ma baka isa ba kana sakinta wani zai je ya aure ƙarshenta ta je ta zame masa albarka gani a samu a cikin fulani a samu mai gantso a san an samu mai gantso to a ce sai sai kai albarka kenan akan mai haƙoranta haka fa amma sai a yaƙi sai wannan ƙabila wancan ganin su ce garin su za a kai ta wannan su ce garin mu za a kai ta to mata albarka ne da su kar a dinga korar su kar a dinga nuna basu, amma ne su dai su kokari su kiyaye dokokin Allah da su da iyayensu wajen harkar kulli aure. Yawwa, Allah ka ba mu dacewa. Saboda haka lalle ne tsakanin miji da mata duk abin da zai faru na damuwa a yi kokari a yi magance shi. Kuma ana son mace ta so ta abubuwan da aka ce ana son ta don ita, ga shi ka samu kyakkyawa ce, ka samu mai kyau, mai dukiya ce, ka samu mai dukiya, a'a mai addini ce, ka samu mai addini. To duk wani abin da zai zo bayan wannan ya bata zaman ko ya janyo a ce an ki kai kokari ka kawar da shi babu ki, sai dai Allah a cikin kudurarsa akan ƙara akan ɗaukaka wasu mata da sababin wasu abubuwa na laifuka, sai kuma Allah ya ɗaukaka su akan wannan abun, domin wannan ta faru a babban gidanmu, gidan manzon Allah. Sai da Hafsatu, wasu abubuwa sun gudana har ma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shirin sakinta, a wata ruwayar ma ya sake ta ɗan sayyidina Umar. Bayan abin ya faru da ya faru, kuma rabuwar ta zo, sai Allah ya turo da Jibrilu da wa'ayi ga manzon Allah, maza a maida ita a bar Hafsatu ta zauna. Allah ya ce, ina sanar da kai ya Rasulullahi, fa inna a sawwamatun qawwamatun, mai yawan azumi ce, mai yawan tsayuwar dare ce, ma'ana dai mai tsoron Allah ce, a maida ita. To kaga rigimar da aka yi da yake manya ne sai ta janyo ɗaukakar daraja, maza Allah ya maida ita, girmanta ya ƙaru, daraja ta ya ƙaru. To da yawa wasu matan sukan samu wasu kusakurai tsakaninsu da mijinsu, idan akan kwantar da hankali aka koma ga Allah, ba ta yi fushi ba, ba ta yi zage-zage ba, ba ta yi rashin ladabi ba, ƙarshenta sai ya zama wata ƙarin ɗaukakar daraja ce. Saboda haka muna kiran ƴan uwa, lallai a tsaya-tsayin daka a yi ƙoƙari a dinga zama da juna lafiya, duk abin da zai faru kada a kai ga jallin shiga sahun ƙiyayya, a kawar da ita. Sannan mun gani haƙuri da aka ce lallai a yi, lallai tsakanin miji da mata akwai haƙƙin haƙuri, ya yi haƙuri da ita, ta yi haƙuri da shi. To a kan wannan akwai hikayoyi daban-daban na haƙuri na tsakanin mace da miji da aka samu daga wato ainihin mutane daga magabata da suka shuɗe, cewa daga cikin irin waɗannan an samu wata ruwaya cewa wani mutum, kamar yadda na faɗe ta, na ce dama tana gaba za mu zota, ya je wajen sayyidina Umaru ya kai ƙaran matarsa, da ya je ya shige sai ya tsaya a bakin ƙofa yana sauraron wato yana saura, sai yana shigowa sai ya tsaya sai ya ji matar sayyidina Umaru tana ta magana da shi, sai ya shiru sai ya ji matar sayyidina Umaru ta tsaya ta miƙe da harshenta tana ta magana da sayyidina Umaru, tana ta faɗa kai kaza, sai an magana kai amirar mumini, kai tamuwa kai manya bayan Allah, haka taka ga da yawa. Sai ya ji, sai ya ce abu biyu. Sai na Umaru bai mata raddin magana ba, kuma ya yi shiru, wa huwa sakitun wa la yuraddu alaiha, yai kawai bai mata raddi. Mutumin nan yana jin wannan, shi ya kawo ƙaran matarsa, sai ya juya kawai ya fito. Sai na Umaru da ya biyo shi ya ce, ina wannan, na je wane ne? Aka ce ya shige, ya ce a gaishe ka, dama dai ya zo ziyara ne. Sai na Umar ya ce, maza a bi shi, a kirawo shi, zo, ka zo ne, ka kawo ƙaran matarka ko saboda mummunan halinta? Sai ka zo ka samu matata ta tsawaita harshe a kaina, tana ta caccaka ta, shi ne ka koma ka ƙi faɗa komai ko? Ko ka faɗa mun? Sai ce, ai ne abinda isa na koma, ya amirul mu'minina, da na ji abin da kake ciki a zuciyata, sai na ce in kana haza huwa halu amirul mu'minina ma'a zawjatihi fa kaifa hali, in dai haka amirul mu'minina halin da yake ciki da matarsa, to waye ni wani hali na kuma zan zo in fada abu kuma sai hakuri ya amiral mu'minina sai sai na Umar yace to musiban nan ta matan nan ka je ka dauka ni ma ina dauke da musiba ta dan kiyaye hakokinta dan akai hakokinta akai na da yawa sannan kuma tana kulawa da abin da ni ba hake na bane akan ta neman abinci tana gasa min hufza tana wanke min tufafi tana renan yara na tana duk abin da ya kamata zan yi da kaina ita take mu saboda haka ni ko na dauki nauyin musiba duk da za ta yi ina neman Allah ma ya saka mata Allah kuma ya gyara min ita sai na Umar ya gaya masa ka je kai wannan ya gaya wannan dan uwan sai ya nutsu ya dawo gida yana mai ainihin kwantar da hankalinsa kuma ya dawo ya girmama matarsa suka zauna lafiya to idan mutum da ya girma ne da shi ko jin shi ya isa ko honorable ne to sai na Umar honorable din farko ne duk wani honorable bayansu yake idan kuma kai malami ne duk wani malami komai isa karatunsa komai girmansa bayansu sai da na Umar yake in liman ne kai su ne limamai duk wata martaba da ka sani Allah ya yi wa ɗan adam ta zahiri ko ta baɗini su sai na Umar su ne na farko amma sun yi haƙuri ba su damu ba ba su dubi wani matsayinsu ba sun haƙura sun riƙe matansu Allah ya musu yadda suke so to da su ya kamata mu koyi kada mutum ya tsaya ya zo ya dinga yin abin da babu kyau saboda haka wannan ƙissa da wannan hikaya ta bayan Allah suna da yawa irin wannan kuma duk sanabawa ya tsaya ya rungumi kaddara ya haƙura to insha Allah zai samu buɗi zai samu kuma cimma nasara kuma abin da yake damunsa zai kauce da sababin koyi da magabata wata ma matar da za ka gani da ita da mijin sai ka ga rainin ya isa wani darajarsa ta kai in ya fito waje ko haka iye motsi mutane saurare suke me yake so in ya ce ai umarni ya ba da umarni kowa gani yake akan umarnin wannan bawan Allah a nan alheri yake ba mai amma a gida bai isa ba shi za a ba umarnin a garin nan an yi wani babban waliyi wanda hafura take dora matalla a gani kuma ya samu ɗaukaka sosai daga Allah da sababin musiba da yake sha ta matarsa wata rana ta yi masa cin mutuncin da hankalinsa ya tashi har ya haƙura da zaman garin ya yaji ya bar Kano a nan Kano yake da unguwar tana nan da gidan har yanzu yana nan shekaru wajen 800 amma iyalan suna nan mun san su sun san mu shi sa ba zan faɗa ba amma Allah ya ɗaukaka kakannin nasu da kowa ya sani manya sun sani ya hijira ya yi don musibar matarsa ya bar Kano da zama ina za ka je shehu ya ce inna Allah ya kai ni ta ɗora ma fura ya siyar ta sa shi girki ya yi duk wani abin da ya nema yake ya dace da sunnan annabi nema yake ya dace da sunnan sabon annabi na haƙuri da mata da ya nan hanyar gwarzo yana tafiya bai kai da yi ba ya samu wani daji ya yi buka ya zauna ina zauna a nan gurin ashe can ciki wajen duwar wasu waɗansu manya-manyan waliyan Allah ne a nan isassu a nan suke rayuwa banda zikiri ba abinda suke yi sai suka ganshi sai suka gaisa sai za su zikirin Allah kawai suke sai suka ja shi sai suka zauna tare da shi suna zaure tare da shi tun safe da suka ganshi rana ta yi lokacin cin abinci suna zikiri sai suka ce da ɗaya daga cikin su wani yau kai ne da neman mana abinci fada rana wajen Ubangiji shi ne bako yana ji sai wannan da aka ce shi zai nemo abincin sai tashi sai ɗaga hannuwa ina roƙon Allah ya Allah kabamu abincin da ka saba bamu da zamu ci da wannan rana dan albarkacin shehu malam wani na birnin Kano sai ji sunan sa aka fada dan albarkacin shi gashi shi ko musiba mata ta gudo da shi ka gani wannan zai ce ma Allah shafa matar ko kuma ya ce kaza duk amma saboda iya hulɗar su da Allah sai shiru yana ji aka ci abinci aka komai bai bayyana da su shiru yayi ashe darajar ta mu har ta kai haka sai da daddare sai aka ce wancan shine zai tashi ya nema yana ji cikin dare bayan isha sun yi sallah ya tashi ya daga hannu ya ce ya Allah ka bamu abin da za mu ci na abinci a wannan dare kamar yadda ka saba bamu Allah muna kamun kafa da albarkar shehu malam wane na Kano sai abinci kamar su waigo haka kamar an je daro daro na abinci ba nau'in abincin da ba shi da kansa sai ce abinci ma na kasar waje komai kifi ne soyayye komai suka gama aka shiga za aka na filfili za a kama sikiri sai suka ce da bakon to malam bako idan gobe gari ya waye abincin karyawa na safe to kai ne za ka nemo mana gurin Allah ka ji dai tawassulin da muke ka ji bawan Allah da muke fada Allah ya bamu dan shi sai ce to ba komai Allah ya kai mu ai tsakar dare kafin asuba ya gudu da ya gudu kafin ya dawo gida sai samu wani waje yana huta yana bacci sai ya mafarki cewar musibar matan nan taka da kake sha ita ce ta kai ka wani matsayi babba a wilaya da baka san ka kai ba ma ka kai matsayin bayan Allah duka duk wannan ya ce Allah ya yi don kai zai yi saboda haka in kana ganin matsayin ya ishe ka ka yanke ka gudo to shi kenan sai a dakata amma in kana son promotion ka ci gaba ka koma ka ci gaba da ɗanɗanawa ai kafin ka ce mai wannan ya yi Kano ya dawo ya ce wance ko za ki kashe ni na haƙura da ke mu ci gaba da zama saboda haka maza ba wai muna shan bala'in mata ba ne kawai haka su tsakaninmu da su ko da matarka na ɓata maka tsakaninka da ita Allah ya saka musu da alheri Allah ya musu albarka kyakkyawan addu'a da kyakkyawan godiya gare su yana taimaka musu wajen shari'a da su yi saiti zuwa ga Allah saboda haka Allah ya saita mu da su Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon kiyayewa duk da dai gobe Allah ya kai mu za a yi wato atama insha Allah akwai ba za mu ce akwai kusoshi da za a karkafa su gobe tsakanin maza da mata kowa ya kasance cikin shiri za mu ba da ajiya in aka rarrake waɗannan nasoshi da hadisai za a yi ta shan madararsu har izuwa Allah ya ba mu rayuwa don in ka rike hadisin annabi wai ba aiki yake shekara ɗaya ba iya rayuwa ne duk mace da ta rike abin da ake faɗa da abin da ake ji na sunonin manzon Allah na zamantakewa na auratayya da kiyaye haƙoƙi to ila yawmul kiyamata albarka za ta same ta kuma duk namijin da ya kiyaye haƙin matarsa ya haƙura da musibarta to ba inda ba sai kai ba Allah sai ya ɗaukaka shi sai Allah ya masa arziki sai Allah ya dafa masa saboda haka muna so kowa daga cikin miji da mata mu kiyaye haƙoƙin juna sannan mu nemi albarkar juna matarka tana da albarka matarka tana da sharri kai ma kana da albarka da alkhairi kuma kana da sharri sai mu roƙi Allah ya haɗa mu da albarkatu da alkhairin juna Allah kuma ya raba mu da sharrorin juna domin albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah